birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal. Sai Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau za mu duba batun cece kucen da ke faruwa tsakanin fadar shugaban kasar Najeriya da majalisa kan cushe da shugaban ya ce an yi akasafin kuɗin bana da ya rattaba wa hannu. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan kace nace da ke faruwa tsakanin majalisu da fadar shugaban Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya ɗauka na raba ‘ya’ya da iyayensu waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa’ida ba ta iyakar Amurka da Mexico, shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ms. Nelson ta ce akwai shirin haɗa yara fiye da 2,000 da iyayensu waɗanda ake tsare da su. Jim kaɗan kafin ta yi magana wani wakilin VOA a wata kotun shige da fice a garin Brownsville da ke jihar Texas ta nan Amurka ya ce lauyoyi masu gabatar da ƙara sun janye shari'o'in da aka shigar a kan wasu baƙin haure su 17, sai dai baƙin da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba waɗanda aka raba su da ‘ya’yansu har yanzu suna tsare, ko da yake kuma janye zargin da aka yi musu zai zama wata hanyar sake haɗa su ‘ya’yan nasu waɗanda zai wato hanyar sake haɗa su da iyalansu. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin, a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu. Ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba Trump zai kai ƙasashen Turai a cikin wata mai fita, har ma yana nunin cewa mai yiwuwa ne su haɗu kafin babban taron ƙungiyar tsaron Turai na NATO da za a yi ran 11 ga watan Yuli, ko kuma bayan ziyarar da shugaba Trump zai kai Birtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na NATO. Sai dai fadar White House ta shugaban na Amurka ta ƙi cewa uffan kan wannan batu, kamar yadda ita ma hukumar tsaron Amurka ta ƙi cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon na VOA ya tuntuɓe ta. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Japan ta yanke shawarar wato dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri, ko da Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmaki ba zata na makamai masu linzami, inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen ƙulla yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Jami'ai a yankin Tochigi sun ce yanzu an sauke shirin da aka yi na kwashe mutane a mako mai zuwa. Haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirya za a yi a yankuna 8 nan gaba. An fara irin wannan shirin kwashe jama'an ne a shekarar da ya gabata bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami har 2 kan Japan da ma wasu da dama cikin tekunan Japan ɗin. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ‘ya mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ‘yar Clark Gayford ta ce har yanzu dai bata rada wa diyarta suna ba amma ta haife ta cikin koshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31 adan ta yar shekaru 37 ita ce prime minister mace ta uku a New Zealand a tarihi kuma tana cikin shugabannin kasashen duniya mata kalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki ta karshe ita ce prime minister kasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi ƴan majalisu da yin cushe a cikin kasafin kuɗin da ya rattaba wa hannu na wannan shekarar. Kuma kan haka ne na zanta da wakilin murya Amurka Madina Dauda inda na fara tambayar ta wani hali ake ciki
to a gaskiya Sarfilu takaddama ce yanzu ta kunno kai tsakanin majalisar dokokin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari domin a wannan kasafin kuɗi na bana da shugaba ya sa hannu a jiya shugaba Buhari ya ce an tursasa masa ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na banan kawai saboda yana so a ci gaba da yi wa ƙasa ayyuka ne idan ba haka ba da ya mayar wa majalisa da wannan kasafin shugaba Buhari ya nuna kushinsa akan abin da ya kira cushe da majalisar ta yi na ayyuka 6,403 na ƙashin kansu wanda zai ci kuɗi har naira biliyan 578.
Duk da dai kin ce shi shugaba Buhari ya ce bayan da zai yi ne shi ya sa hannu akan wannan kasafin kuɗi. Shin babu wani abu da za a iya yi domin gyara wannan lamari ko kuma kawai saboda ya riga ya sa hannu dole ya tafi a haka?
Eh to, duk da cewa shugaba Buhari ya ce ba wanda ya tuntube shi a wannan sauyin da aka yi, saboda haka shi a cikin 'yan kwanakin nan idan majalisar ta dawo hutu shi zai aike musu da ƙwarya-ƙwaryen kasafin kuɗi. Wato kenan zai dawo da waɗannan ayyuka muhimmai da majalisa ta cire.
Wato domin a gyara.
Eh domin a gyara. Saboda haka su kuma 'yan majalisan waɗanda suka wakilci shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai a lokacin sa hannun. Wato a nan ina nufin mataimakin shugaban masu rinjaye Sanata Bala Idinu na Allah da Sanata Danjuma Goji wanda shi ne kwamfuta ta shirya kasafin da Gagara Badau na majalisar wakilai Honorable Alhassan Ado Doguwa da kuma Honorable Dawaki wanda shi ne shugaban kwamitin gyara kasafin kuɗi a majalisar wakilai da a idansu shugaba ya sa hannu a wannan kasafi sun amince masa da cewa idan sun dawo hutu ya kawo ƙwarya-ƙwari kafin domin su gyara wannan sauyi da suka yi saboda a mai da waɗannan ayyuka da shugaba yake ganin suna da muhimmanci a rayuwar al'umman ƙasa.
Wato kamar da yadda kika ce dole sai an sun dawo tukunna za a aika a san abin da ke faruwa to yanzu Madina za mu jira mu gani idan sun dawo zama shugaban zai aika musu da ƙwarya-ƙwariyar kasafin kuɗin da zai aika sai mu gani daga nan kuma sai mu ɗauka daga nan. To mun gode ƙwarai da gaske Madina.
Ima ina godiya ƙwarai da gaske.
To Madalla, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan cece-kuce da ke faruwa tsakanin 'yan majalisu da fadar shugaban Najeriya? Lambarmu ita ce 2022-2055-655. Kada a manta sai an fara da sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da waƙar nan ta shata.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger. Wani ne aka layi daga Niger? Amin wa alaikum salam. Ya sunan malama?
Ina magana da Malam Ismail daga jihar Niger.
To Malam Ismail, me zaka ce ya kake ganin wannan kace a cece kuce dake faruwa tsakanin fadar shugaban kasa da ƴan majalisu?
To mutum wannan lamari da fadar shugaban kasa nan zai ga sun Hello?
Ina sauraron ka. Sai daga sun yi me? Malam kana tare da mu?
Ina tare.
To da alamu dai layin ka ba shi da kyau, sai dai ka ƙara gwada maka ko zaka same mu. Bari mu je Sokoto. Wani ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto ba ma jin ka sosai, ko zaka dan daga murya?
Hello?
To muna jin ka ma Jamilu, me zaka ce game da wannan cece kuce da ake? To ai talaka ne suka aika su, kuma talaka suke wa aiki.
A'a, mun ga da su, mun ba su da su mun aiki. Mun da na su amma to wani wani to da kana ai da ba ba ko ba gani ne ba. Ni ne da su kuma.
To man Jamilu, mun so mu ji ka sosai, amma layin ka yana dan tangal, abana jin ka sosai, saboda haka zan zgarzaya mu tafi Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa? Nasarawa, akwai mutum akan layi daga Nasarawa?
Akwai.
Yawwa, wane ne?
Akwai Bashir Tela ne.
To Bashir Tela, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau, Bashir Tela?
Na haya nan headquarter jihar Nasarawa garin lafiya. To a gaskiya ƴan majalisu abubuwan da ke faruwa tsakanin su da shugaban kasa abin takeici ne, kuma ba abin farin ciki ne ba. Sai dai zan kira ga ƴan majalisu, yana da kyau su ba ma shugaban kasa goyon baya, domin idan ana samun waɗannan rikice-rikice ƙarshe mu talakawa abin zai ringa shafa. Su ba shi goyon baya a gudanar da wannan kasafi, kuma a yi wannan mulki lafiya. Allah ya kara ma shugaban ƙasa lafiya da kuma jagoranci. Muna tare da shi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare.
To Bashir Tela, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Filato. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Bala Komanda, muna sauraron ka. Me za ka ce game da wannan maudu'i namu?
Gaskiya ya kamata a ce ƴan majalisun nan gabaki ɗaya sun duba Allah a cikin al'amuransu. Saboda mu talakawa mu muke shan wahala a ƙasar nan, su ba su san da wannan wahalin ba. To ya kamata su duba Allah, su duba wannan dattijo da yake ta ƙoƙarin ya ga an fito da mu daga cikin ƙangi da muka shiga. Dan Allah su daina irin wannan, saboda shekaru suna nan gaba, kuma bai kamata a ta samun tseko akan irin waɗannan sa hannu a cikin wannan.
To Bala Komanda, baka ganin cewar gaba ɗaya daga shi shugaban ƙasar har su ƴan majalisa suna aiki ne domin talakawan da suka zaɓe su, kuma kowa yana ƙoƙarin ya yi wannan abin ne don ya faranta wa talakarai? Kana ta to ina ji da mun rasa Bala. Bari mu je Adamawa. Wani ne akan layi daga Adamawa? To da alamu dai muna samun ɗan tsaiko akan wayar mu, ƴan tangardar na'ura. sai dai a ci gaba da kokarin gwada mu a ga ko za a same mu. Yanzu haka mun rasa mutane biyu, mun rasa Bala Komanda, kuma mun rasa mai kiran mu na Adamawa. To yanzu kuma ga kira ya shigo daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Na Shafila Shinguma, barka da yammaci.
Yawwa, barka da wake magana.
Sunana dai Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, ya kake kallon wannan cece kushe da ke faruwa akan kasafin kuɗi?
Yawwa, abinda muke nake hange shine dukan su kowanne bangare dole za mu musu adalci. In ya zama to ƙarin da suka yi wanda suke tunanin zai musamman yan majalisun mu na Arewa, in dai na Arewa zai amfana, saboda to gaskiya mu muna goyon bayan haka, saboda kaga wani lokaci kila za su ga an yi aiki ne, tunda aiki na yanzu ba fara wani abu a Arewa ba, ana yi ne a kudancin ƙasar nan, ƙasashen Yarbawa da sauransu. Don sun cije ne, suna so su mai mana Arewa, to muna goyon bayan su, kuma shi mai girma shugaban ƙasa ya duba ya don ka samu lokaci, lokacin za ka amfana da lokaci, ba za ka ce sai ka samu lokaci ba, kila kuma ba za a samu ba, dai al'amari ne na Allah, amma muna so a samu. In dai haka ne, muna goyon bayan su ƙara fahimtar juna, da fatan za ku tashi lafiya.
To Mazallam Murtala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jos. Wane ne akan layi daga Jos?
Muna magana da Alhaji Babaji ne daga Jos, na Tokan Dahar.
To Alhaji Babajo, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'i namu?
Waɗannan ƴan majalisai ruwa ne ƙari wa ɗan kada.
To
an kasa da san san ba za su koma ba. Kudin da za su yi siyasa suke nema, kuma Allah zai mana magani.
To baka ga baka ganin ba duka aka tare aka zama ɗaya ba.
Sai Allah ya mana magani.
Alhaji, baka ganin ba duka aka tare aka zama ɗaya ba? Ba wai kowa bane ya gurɓace a ciki ba.
Ai wannan ina nan shugaban wannan HPCC zai mana maganin in Allah ya dabasu wannan.
To Alhaji Babaji, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kanan Dabo. Wane ne akan layi daga Kano?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin. Wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Ila Hashim Gumal, barka da yamma.
Yawa, barka mu dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya daga Karan Dago.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan batu?
Nan nake son yi wa tambayi mutanen Najeriya, wai da Muhammadu Buhari shugaban kasa da ƴan majalisar nan duk ba zaben su aka yi ba ne, kowa fa yana da haƙƙin da zai yi abin da ya kamata ita kanta wannan magana. Ya kamata mu ɗage wa kanmu gaskiya, soyayya kar ta hana mu tsaya mu faɗi gaskiya akan su waɗannan ƴan majalisu. Ƴan majalisar nan duk da abin da ake kowa yana kallo, zaben su aka yi, al'umma da suka tura su, kuma mutane su taunin surutun suna magana cewa ba za su koma ba da sauransu, ta ina. Ai ƴan majalisu suna da dama da za su yi abin da suka ga dama, shugaban ƙasa na da dama, amma fatan mu dai a haɗa kai domin aiwatar da aiki. Amma wannan ƴan majalisun yawanci wanda suka sa waɗannan abubuwan, mu fatan mu yanzu ga kamfanonin mu nan a nan Kaduna, kamfanin kusan guda 15 duk a mace. Ya kamata a ce an kawo mana cigaban da za a samu cigaba, amma duk ba a kawo ba ana ta wani surutu. Ya kamata dai shugaban ƙasa ya duba talakar Najeriya.
To Alhaji Musa, barin ka tsaye kana, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kwanta Gora. Wane ne akan layi daga Kwanta Gora?
Assalamu alaikum.
Amin. Wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Malu Gadam, PDC a nan Major State, Kwanta Gora.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Wannan takaddama wadda ke faruwa tsakanin shugaban ƙasa da ƴan majalisar dokoki na Najeriya, dai mun ɗauki wannan abu mun aje shi akan siyasar APC. Haka bara aka yi ta wannan takaddama, mu dai talakawan Najeriya ba a yi muna aikin komi ba. Aka zo hanyoyi suka ruguje, komi ya lalace, ba a gane kan komi ga wannan kasafin kuɗi ba. To shi ne wannan kuma yanzu APC ta fito suna yi mana wannan cewa shi Buhari ya ce kaza, su kuma sun ce kaza, har wannan shekara 2018 ta ƙare.
To baka ganin wannan abin da ake? To mun gode kwarai da gaske malam da wannan kiran naka. Bari mu je Naija. Wani ne akan layi ga Naija?
Assalamu alaikum.
Amin. Wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Muhammadu Awwal daga Mina.
Muhammadu Awwal, muna sauraron ka.
To a kan gaskiya wannan magana mu talakawa ma mun rasa ma inda za mu sa mu, domin mu ba mu ma fahimci komai akan abubuwan da suke nufi ba, suna wasa da mu kaman ƙwallon kafa. To amma majalisar nan kada su manta ba, rana ta kusa zuwa. Wannan sako ne na mika musu.
To Madalla Muhammad Awal, mun gode da wannan ra'ayi na ko na shi sako da kake ka aika. To Madalla, to har yanzu ne layukan mu abu da suke, za ku iya kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. Muna magana ne a yau akan kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu. wanda ya zargi ƴan majalisu da cewa sun yi cushe a kan wannan kasafi, wato shi bai sani ba. To yanzu ga kirma daga Kano, dai Barmaji daga Kano, wane ne akan layi daga Kano?
Nazifi Fenta tudun wadar ɗanka dai.
To Nazifi, muna sauraron ka, ɗan rage rediyon ka ba mu ra'ayinka.
To ra'ayina shi ne ƴan majalisun da suke ta wannan daddakin shugaban ƙasa, mu muna sanar da kowa Allah ya kaimu lafiya, ba wata takwas ba da ba su kasu ciki sun ki zuwa ba talakawa a yago da aiki, su saboda suna cikin ni'ima cikin air condition, babu abin da ya dame su, saboda haka muna sanar da kowa.
Ka ce suna cikin air condition, ba ka ga aikin talakawa suke, talakawa ne suka aika su, abin da suke kenan aiko?
To da talaka suka aika su, mana aikin talaka mana. Sun ci su kyale bawan Allah nan, ya zo ya bawa talaka aiki. Ga ayyuka an zawo a gaba, duk inda ka duba a Najeriya an zawo kasafin, an zawo ayyuka a gaba.
To malam,
ta takwas zai fice baya ba da kai kasafin kudin nan.
To malam, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ka bayyana ɗanka, kuma da ke ɗaukan waya kamar ka ƙarshen ɗagawoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe layukan mu, ba ku dama ku sake kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 5 saura minti 8 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Faransa ta ci gaba da shanawa a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya, yanzu haka ake fafatawa a kasar Rasha, inda ta kuma yin galaba a wasanta na biyu a karawarta da kasar Peru a yau Alhamis da ce 1 da nema. Dukkanin kasashen biyu dai sun fafata sosai, ba ma kamar kasar Peru da ke bukatar maki domin ci gaba da kasancewa a cikin gasar. Wannan nasara ta tabbatarwa kasar Faransa damar tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar tare da maki 6 a saman rukunin C, yayin da ita ko kasar Peru da yanzu haka ba ta da maki ko daya. Tuni ta yi wajerod a gasar, duk da yake da sauran wasa daya da za ta buga a matakin na rukuni-rukuni. A daya bangaren na rukunin C kuwa, kasar Australia ta sami kwatar maki daya tal biyo bayan kunnen doki da ta yi da kasar Denmark da ci 1-1. To sai dai kasar ta Denmark wacce ta yi galaba a wasanta na farko, a yanzu tana da maki 4 a zaman ta biyu a rukunin, kuma maki 1 tal take bukata domin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba. Kaptin din kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi ya mayar da martani akan kalaman da kocin Manchester United ta Ingila Jose Mourinho yayi a kansa. Mourinho, tsohon kocin Michael Obi a Chelsea, ya soki lamirin dan wasan da cewa bai tabuka wani abin a zo a gani ba a wasannin Najeriya da ta sha kashi a hannun Croatia da ci 2 da nema ta gasar cin kofin duniya a ranar Asabar da ta gabata. Kocin na United a kalamansa ya bayyana cewa Michael Obi zai iya taka rawar gani idan da ya buga wasan a lamba 6 a maimakon lamba 10 da ya buga. To sai dai Michael dan shekaru 31 ya mai da raddi a fasace, yana cewa yana iya buga dukkan lambobin, domin kuwa ya buga lambar 10 watanni 18 da suka gabata ba tare da wata matsala ba. Hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta ci kasar Mexico tarar kuɗi har fam 7,615 saboda magoya bayanta sun rera waƙoƙi da kalaman da basu dace ba a wasan da Mexico ɗin ta doke kasar Jamus da ci 1 da nema a ranar Lahadin da ta gabata. Hukumar ta FIFA ta kuma gargadi hukumar ƙwallon kasar ta Mexico da cewa za ta iya fuskantar wani hukuncin nan gaba idan aka maimaita irin haka. Haka ma hukumar ta FIFA ta ci kasar Serbia tarar adadin wannan kuɗin, bayan da ita ko magoya bayanta sun rike wasu ƙyallaye da alluna masu ɗauke da sakonnin ɓatanci a wasan da kasar ta doke Costa Rica da ci 1 da nema a gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Rasha. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron ministocin tsaro na kungiyar NATO da aka yi kwanan nan, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yi nuni da cewar barazanar tsaro da ke fuskantar mu baki daya ba ta kare ba, kama daga kan ta'addanci a kudanci ko kuma ƙarin sabon salon barazanar Rasha daga gabashi. Sai dai kuma sakatare Mattis ya yi nuni da rabe-raben nauyin da ke kan mambobin kungiyar ya samu ci gaba tun shekarar 2014, yayin da kasashe uku ne kadai suka samu karuwar kudaden da suke kashewa a harkar soji da kaso 2 na ma'aunin tattalin arzikin kasa, inda a shekarar da ta gabata an samu karin kudaden da ake kashewa a ayyukan soja a kusan dukan kasashen Turai abinda ba a ga afkuwarsa ba a cikin shekaru 25 da suka gabata. Tuni a shekarar 2018 kasashe har 8 sun cimma mizanin kashi 2 na kasafin kudaden su wanda ake buƙatar su kashe a harkokin soja. Yayin da sauran kasashen su ma suke kan hanyar kaiwa ga lokacin da za su so mabatar da irin wannan kashi 2 cikin 100 na nasu kudaden akan harkar tsaro kafin shekarar 2024. A yakin da duniya ke yi da kungiyar ISIS, Sakatare Matis ya ce, "Za mu ci gaba da gudanar da shirye-shiryen da suka zama dole domin murƙushe daular ISIS da kuma Daesh da kuma hana su sake farfadowa. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a cikin ƙoƙarinmu. Ta hanyar yin aiki tare da ƙasashen da ke da ra'ayi irin namu, za mu ci gaba da auna ISIS ko ina a faɗin duniya har sai mun gama da su a ƙoƙarinmu na kammala sauran abin da ya rage na wannan gwagwarmaya ta duniya baki ɗayanta." Domin goyon bayan wannan yunkuri, NATO na ƙoƙarin mayar da ayyukanta da take yi yanzu a Iraki zuwa shirye-shiryen horaswa da za a iya ci gaba da aiwatar da su ba na faɗa ba. Tare da haɗin gwiwar gwamnatin Iraki, NATO za ta mai da kai wajen tabbatar da Iraki ta yi nasara a dogon shirinta na yunkurin yaƙi da ta'addanci. A Afghanistan ana samun ci gaba wajen inganta harkokin tsaro, a cewar Sakatare Matis. An jibge baki ɗayan ɓangarorin dakarun Afghanistan 6 a ko'ina a faɗin ƙasar, wanda yake nuni da warware matsalar Afghanistan. A yayin da gwamnatin ta Afghanistan ke ci gaba da bin hanyoyin daidaita ƙasar da shigar da dokokin siyasa ga al'ummarta da taimakon NATO. Sakatare Matis ya ce, "A cikin kusan shekaru 70, abokanan NATO sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da martabar dokokin da aka kafa su kan demokradiya. Saboda haka, al'ummar Amurka za su ci gaba da kasancewa cikin wannan yunkuri. Haka kuma muna fatan yin aiki tare domin asasa ayyukanmu waɗanda ya kasance kare al'ummarmu baki ɗaya a lokaci guda kuma muna ƙarfafa tsaro da zaman lafiya." Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA. Haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaishe ka, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To a takaice, Sarfilu, kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya ɗauka na raba ‘ya’ya da iyayensu waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa’ida ba ta iyakar Amurka da Mexico, shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ms. Nelson ta ce akwai shirin haɗa yara fiye da 2,000 da iyayensu waɗanda ake tsare da su. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin, a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmaki ba zata na makamai masu linzami, inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen ƙulla yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ‘ya mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ‘yar Clark Gayford. Ta ce har yanzu dai ba ta raɗa wa ɗiyarta suna ba, amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31.
To madalla, to masu sauraron mu, da wannan muka zo kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad,
ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham, wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Malam Suleiman. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.